بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد masu kallon mu da sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkan mu da sake kasancewa tare da ku cikin wani sabon shiri na fatawar rahama shirin da yake ba ku dama domin amsa wato domin aiko da tambayoyin ku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma ana iya aiko mana da sakon tambayoyin ta cikin wannan shiri ta hanyar aiko da rubutaccen sako ko kuma saƙon WhatsApp akan lambar waya 0700-364-1455 ko kuma ta kan adireshin email na fatawarrahma@yahoo.com da kuma shafin fatawar rahama da ke kan shafin mu na sada zumunta na Facebook. A yau dai muna Lahadi 2 ga watan Zulƙa'ada shekara ta 1447 bayan hijirar fiyayyen talikai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda kuma ya daidai da 19 ga watan Afrilun shekarar 2026 miladiya. Kuma kamar kowane lokaci a yau ma muna tare da shehin malamin namu Farfesa Sheikh Muhammad Sani Umar Rijal Lemo OON babban malami a tsangayen nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero dake Kano wanda kuma yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni sunana Mubarak Hamza Adam da zan kasance tare da ku a cikin shirin a daidai wannan lokaci. Kuma cikin yardar Allah kai tsaye a cikin shirin na wannan rana za mu tafi kai tsaye domin fara karanto tambayoyinku domin jin amsoshinsu daga malam. Akarmakallah mai tambaya ta farko a cikin shirin namu na yau ke cewa assalamu alaikum malam, idan mutum ya bi liman mai yin kasaru ba tare da ya sani ba sai ya sallame tare da shi bayan raka'a biyu, menene matsayin sallarsa?
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Idan mutumin da yake mai cika salla ne wato mazauni ne sai ya bi matafi, idan aka sani cewa matafi idan ya gama sallarsa ta kasaru mazauni zai tashi ciko sarkawoyin da suka rage a kansa, ta zai rafi zai ciko rakawoyi biyu waɗanda suke kansa mai zauna ya sallama. Amma idan ya manta ya sallama to yana tunawa sai tashi ciko waɗannan rakawoyi biyu da suka rage a kansa, in ya so sai ya zauna ya tahiya ya yi sallama sai ya sujjada baki. Sai sujjada baki bayan ya yi sallama sai ya sujjada biyu, wanda shi ne abin da zai amma ya manta ya tashi sai ya tuna to sai ya dawo ya yi wannan rakawoyi biyu da kuma ya yi sujjada baki.
To malam, mai wannan tambaya kuma yake cewa shin hadisul qudsi ta yaya yake zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam?
Duka hadisa Annabi sallallahu alaihi wasallam sunnar sa wahayi ne, kamar yadda alqur'ani yake wahayi wato Allah subhanahu wataala yake sanar da shi, to haka ne shi ma hadisin sa Annabi Allah ne yake sanar da shi. Allah yana cewa matan Annabi wa kunna ma yutla fi baytikunna min ayatillahi wal hikma, ko tuna abinda ake karantawa a gidajenku na ayoyin Allah da hikima. Wadhkuru ni'matallahi alaykum wa ma anzala alaykum min alkitabi wal hikmati ya'idhukum bihi, ko tuna ni'mar Allah da abinda Allah ya saukar muku na littafi da hikima yana muku wa'azi da shi. Saboda shi ma alqur'ani da shi ta ma sunna saukakkiya ce, kamar yadda alqur'ani yake saukakke, yake saukakke ma'ana Allah subhanahu wataala yana aiko da mala'ikansa ya sanar da Annabi sallallahu alaihi wasallam abinda yake so ya sanar da shi. Shi ya sa ya zo a hadisin Huzaifa da Jabir yake cewa inna ruhal qudus nafasa fi ru'i anna nafsan lan tamut hatta tastawfi rizqaha, yake cewa mala'ika Jibril ya raɗa min a zuciyata cewa babu wani rai da zai mutu sai ya cinye arzikinsa. To kaga shi ita ma sunna wahayi ne da Jibril yake zuwa da shi zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. waraka babu bambanci ta fuskar kasancewa kowane ɗaya daga cikin sa wayi da shi yasa ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la inni utitul qur'an wa mithluhu ba'uku wa mithlaihi ba'uku an bani alqur'ani an bani wani abu kutankucin alqur'ani tare da shi shi da sunnar sa ba za ka ita ma wahayi ce kamar yadda ake wahayin alqur'ani ai ko mala'ika ko a ga fada wa annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye ko ya dan sa masa wuciyarsa ba haka shi ma sunna take ana hadisul kursi da wanda yake ga kursi ba duka sunna gaba daya hadisul kursi ya shiga ciki
to malam wannan tambaya yake cewa assalamu alaikum shin malam gaskiya ne cewa wanda yake biyan bashi alhalin zai iya za a ringa daukar bangare na ayyukan alkhairin sa ana bayo mai bin bashi
wannan idan aka zo hisabi aka zo hisabi ranar lahira shi ne za a kwashi wani abu daga cikin kyawun ayyukan sa a bama wanda yake bin sa bashi anan kuma za a rubuta masa alhakin zalunci wato wanda yake biyan bashi alhalin yana da halin ya biya to sunan shi azzalimi zalimi kuma mai laifi ne a gurin Allah za a rubuta masa alhakin wanda ya zalunci aka je lahira kuma wajen hisabi to nan ne za a yi kyawun ayyukansa a babu wanda yake bin sa bashi ma'anar duniya sunansa azzalimi ga annabi ya ce matsalar zani ya zulmun wurin bashin mai akwai zalunci wanda kana da shi ka ɗauka ka bayar amma ka ƙi bayarwa da bai kira abin zalunci zalunci kuma laifi ne a gurin Allah saboda kana nan ana rubuta ka cikin masu laifi da zunubin zalunci aka je lahira wajen hisabi kuma to nan ne za a ɗauki ladan ayyukanka da su kyau ba wanda yake bin ka bashi
to malam wannan tambaya kuma cewa take malam a wasu unguwanni ana yin speed breaker wato abinda ake kira da kabarin tatsini wanda ke lalata motocin mutane idan abin hawa ya lalace saboda hakan wa zai dauki alhakin
to wannan speed breaker ko kuma kabarin tatsini da ake yi abu ne a duk duniya ba wai ba a yi ba amma yana da ka'idoji na tabbata ba haka kawai mutane sai je su saka duwatsu da katakwaye a kan titi ba na motoci sai sun yi kabarin tatsini ba kamar yadda yake faruwa a ƙauyukanmu ga cewa babban titi gari da gari motoci suna kai kawo kansa highway amma a jiya saka manya-manyan itatuwa a jiya saka duwatsu wanda wani bai san kan titin ba sai dai kawai yana tafiya ya ci karo da waɗannan abubuwa a gabansa wani zai hau ta kai wani mota ya ta fashe wani mota ta faɗi wani ta ji mugun rauni motar sauransu wanda wannan ya saba wa na tabbata tsarin road safety su kansu da tsarin yadda tituna suke kamar yadda yake ko ina a duniya idan har akwai buƙatar a yi shi wannan speed breaker din a kan hanyoyi yana da tsari akwai yadda ake yin sa ko ba ce kuma za ta yi shi sannan kuma akan sanar da matafiyi tun kafin ya zo da wasu meters kanansa da abin akan san signboard za a gaya masa cewa a gabanka akwai kaza haka wani alama ta kan hanya ita za ta ba wa mutum sanarwar cewa ya rage sauri a gabansa kuma da rukuni a kasashe da yawa za a ga wannan mai mota yana tafiya yana karanta waɗannan alamomi da suke gabansa zai ga cewa a gabanka ka rage sauri a gabanka akwai wannan speed breaker to daga lokacin zai rage tafiya a hankali kuma dama abin da ake bukata kenan saboda kai shigo da sauri ta yi wasu ƙila wajen tsallakawar mutane ne wajen taruwar jama'a ne da sauransu to kaga zai zo ya wuce gurin cikin kwanciyar hankali to amma babu wannan ka'ida kuma zo an saka duwar wuce ta yadda in dai har ya kuskure ya taka wannan dutsen sai kuma ya nuna hali ya yi tana yawar motar da ta faɗi ma ya rubuta mutane ne a ciki da yawa su mutu a dalilin wannan to mu ƙasar sai ka ga cewa duka wani abu da ake yi na tsari a sauran duniya mu kuma ƙasar baya aiki ba wai babu hukumomin da suke kula da waɗannan abubuwa ne akwai su amma duk ba ɗauka ba duk komai ba da saboda rai kuma ƙasarmu baya da wani daraja don a ce an kashe an mutu wannan ba ɗauka da ku ita kanta hukumar lokaci za a zo kan titi wai masu gyaran titi ne za a yi ramuka wai faci za a yi sai a ramuka sai ya sa tv uku wata ɗaya ana fadawa cikin wani ramukan tayu na fashewa mutane na rasa rayukansu ko kuma suna asarar dukiyarsu ba ruwan ruwa ko ruwan kuwa da ko tun ba irin kasar ba inda za ka ga wata inda duk ake gyaran titi za ka samu cewa lokacin da ake fasawa lokacin ake gyarawa za a ce mai fasawa daban ba mai aunawa daban mai gyarawa daban wasu an kira wasu sun fakkasa titi sun yi shi ya yi wani irin rami mai kaifi sai a ce to sai wani ya zo ya auna ya ga mita nawa ce gyara shi ko wani da zai zo auna din sai ya sa tv ma bai zo ba ga ramin na yana nan in ya zo ya auna to sai kuma a jira waɗanda su zo su suke da kanta kuma sai su sa tv biyu ba zo ba wanda kamata yi inda aka san haƙƙin ɗan adam ne da kimar rayuwa an ɗauki darajar rai wani ran ɗan adam da daraja to sai zama waɗannan hukumomi ko ma'aikata duka da suke aiki ana yi ana aunawa ana rufewa ana yi ana aunawa ana rufewa to haka nan su yi ma wannan kabarin tatsina ɗin haka ake yin sa saboda haka kowa yana da dama wajen kawai za su zo su zuba tatuwa a kan titi su ke nan wasu ma an dare ba sa janyewa sai dai motoci su ta faduwa ba wanda za a ce wa ya yi laifi ba wanda za a kama ba wanda za a kuma to gaskiya duk wanda yake da hannu a cikin wannan babu shakka da sanda aka samu wani abu na hatsari na salwantar rayuka ko jin rauni ko kuma asarar dukiya yana da kamashi wa ciki yana da kamashi wa ciki yanzu
to malam akan wannan dai ga tambayar tasa kabarin tatsinin da ake a cikin unguwanni su suna kafa hujjar cewa masu motoci suna guje-guje ne suna kaɗe yara a cikin unguwanni
akwai ko da a cikin wanda titi ne sai a samu hukumar ta yi abin yadda
yake
in aka yi duk sanda za a yi shi to ana sanar da masu motoci ko da a cikin unguwanni ana sanar da mota cewa a gabanka akwai abu kan tsora ka tafi yadda ya kamata
to akan makallahu mai wannan tambaya kuma cewa yake assalamu alaikum an ce mace mai haila bai kamata ta tsefa gashin ko yanke farce ba shin wannan magana gaskiya ce idan ta aikata hakan ba
to ba san waye ya ce haka an ce waye ya faɗa hadisin annabi ne ko maganar sahabi ce shi mai haila za ta yanke aka yi babu za ta
tsefa kai
waye ya faɗa ka so wasu maganganun haka kawai wasu ke zauna su shirya su faɗa shi ke na sai ya tsaya wa su haka ba Allah ne ya faɗa ba maza Allah sai da su yanke a kai fa tsafta ce don me za a ce don tana haila sai ta zauna da a kai fa ko da ya kamata yanke me ya yi da gibi to sai babu wannan maganar a cikin maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam sun cikin maganganun
na to akramu kallahu mai wannan tambaya kuma yake cewa assalamu alaikum mutane biyar sun noma buhunan masara 14 shin za su fitar da zakka
kamar da ina jin mun an sami fiya cewa ana ba ana duba yawan abin da aka auna ba ne ana duba su abu masu yin abin da ne idan ya zanto kowanne nashi in ya ware ba zai kai ni sami ba ba za a ce su hada kowanne nashi shi ake duba in ya kai ni sami ya kai ni sabon fidda zakka da sabon fidda zakka shi ne abin nan a wuski ya kai wuski abin nan a biyar wuski biyar shi ne sa'i 300 sa'i 300 shi ne kilo abin nan kilogram 653 to in kowanne duk wanda nashi ya kai haka to shi zai fidda zakka in kuma kowanne nashi bai kai haka ba sai an hada duka da zai kai haka to ba wanda zai zakka ba wanda zakka ta hukar
to mai wannan tambaya yake cewa assalamu alaikum ni mai aikin gyaran taya ne da nake yin faci da buga iska wani lokaci mukan kin saka iska saboda tayar ba ta da kyau idan muka cika mutum zai samu matsala ko kuma saboda injin mu baya aiki shin hakan ya zama tauye haƙƙin mutane
ta taya tana da geji akwai gejin da ake sa mata iskar shekada ya wuce 45 da ma'auni da ake auna wanda shi ne safety shi ne ka'ida ta kiyaye abin haɗarra to idan mutum yana da wannan dole ne ya cika wa mutum yana da kuɗi zai ba shi ya auna ya ga ya kai gejin da ake so a kai kenan bai kai ba to ya shiga cikin mazafufi na wanda suke tauye mu to gejin ka bai da kyau to kai ka ga abin cin cin ka bai da kyau ba amma ka ki cika masa iskar yadda ya dace wannan ka shiga haƙƙinsa
to mai wannan tambayar kuma cewa yake assalamu alaikum shin mallan ya halatta jami'in tsaro ya karbi cin hanci da niyyar ya bayar da sadaka da kuɗin
zaka yi sabon Allah ka ce zaka yi biyayyar Allah da sabon Allah
Allah
taba sabawa Allah da an taba biyayya ga Allah da sabansa kuma eh kamar mutum ne ka ce ya saka ya bayar da sadaka ya fashi ya bayar da sadaka sai ina za su haɗu ka Allah inna Allah tayyiba la yaqbalu illa tayyiba Allah tayyib ne wato kyau ne ba ka ba sai mai kyau cin hanci ba mai kyau ba ne mai kyau ba sai Allah zai karbe shi daga wajen wani ta kwaci kudin wani ka ce ka bayar ko ka karbi kudin wani ta fuska ta hanyar rashawa kuma ka ce za ka bayar sadaka
to mallam mai wannan tambaya yake cewa shin akwai wani uzuri da zai sa mutum ya riƙa yin sallar asuba a gida shi kaɗai ko da iyalansa?
Ita wani ya danganta da shi mai yin hakan yana da uzurin da zai sa shi hakan da mana misali ya zama waje ne mai tsoro ko rashin abin nan rashin tsaro fitar da shi akwai hadari ko mutum ne wanda cikin al'umma yana da wani abin nan fitarsa yana yawo a cikin al'umma haka a cikin dare zai iya jawo masa to haka ma kowane yana shi ya san uzurinsa kowane shi ya san uzurin da zai sa shi ya yi wannan to ba za a iya haddace uzuri guda ɗaya ba a ce shi ne zai iya halatta masa
to mai wannan tambayar akarmakar lagushi kuma cewa yake wasu bayan sallah ba sa yin zikiri nan take shin hakan yana da matsala?
Akwai azkar da ake yi bayan sallah shiranta su ne daban yayin da aka gama sallah mutum zai istighfari uku zai yi kuma addu'ar da yake اللهم انت السلام عليك السلام عليك يا كثير الكرام زي تستبدا سبحان الله سبحان الله اذا الحمد لله اذا الله اكبر سوى ثلاثة لأقوك وصوى عشر النبي يربي وقصوه وقوما وقل يرد يجيك قضية وانا ننزل زي يسني باين سلام مباشرة فما سلام زي بلدنا إن يظن تودك يا تاشي بيبا تويا سبع السنة ce haka ake so a yi in ya zama in ya yi sallah kauta shi yake tafi ba tare da yawa na abubuwa inda ya yi sallah ya saba ba sunnar yansu
to mallam wannan tambayar ya ce assalamu alaikum shin ya halatta a matse sosai wajen daidaita sahu a sallah har ana mannewa da juna
matse sosai ta yadda za a rasa nutsuwa wannan bai halatta ba ana son a sallah a samu nutsuwa a samu kushuri a samu tumanina in an takuru ta yadda in an tashi yin wasu rukunan sallah ba za su yi da daɗi ba an je sujjada kowa zai yi ta ne ya yi doro wani bankare wani ya yi abin da ta yadda tsayuwar ma an tsayuwa ce wani zai zama ya tsaya a kaikai ce saboda matsuwa wani duk ba haka ya dace amma dai ana son haɗa kafaɗa da kafaɗa haɗa kafa da kafa wannan yana daga cikin haɗa sahu zato ba a bar wani gurbi ba tsakanin mutane guda biyu zato an sa haɗa kafarsa da kafar ɗan uwansa ta hannu da kamar yadda sahabbai suka ce hadisin Anas da hadisin Nu'man ya ce yurziku ahaduna ka'bahu bi ka'bi sahibihi wa man mankibahu bi mankibi sahibihi ɗayanmu yana haɗa diddigansa da diddigan ɗan uwansa da kuma kafaɗarsa da kafaɗarsa haka sahabbai su kasance suna haɗa sahu amma cewa a tattakuru a mabatu har wasu suka kai kai ce bai zanto ma jikinsa ƙirjinsa ba ya iya kaucewa alƙibla ba ya kalli alƙibla su da zar wanda ya saba wa koyarwa ta sunna
wannan mai tambaya yake cewa assalamu alaikum mallam idan mutum yana kwana a masallaci sai janaba ta same shi shin zai ci gaba da zama har safe ko sai dai ya fita nan take
akwai inda zai je wanka ya dawo ya fi da zauna a jaraba a cikin masallaci kuma zan to dare ne babu kuma wurin da zai je wanka ko fitar sa daga dare zuwa inda zai yi wankan akwai hadari ko wannan kuma larura ce sai ta zauna da shi amma idan a cikin masallaci ne na kuma ga guran wanka nan ga ban kuna da ruwa ko zai yi irin ya dawo masallaci shi ya fi ɗakin ya zauna da jaraba a cikin masallaci.
Mai wannan tambaya yake cewa assalamu alaikum, idan mutum zai yi shafa akan hufi daga ina zuwa ina ya kamata ya shafa?
Zai shafa saman hufi ne, zai shafa saman ba sai ya shafa kasan ba, saman sa kawai zai dora hannunsa kan yatsunsa ya ja zuwa ƙarshen hufin daga saman sa, shi ne abinda sai da abi yake cewa laukanin dini bai za'a yi لكان أسفل الكف أولى بالمسجد من أعلى ولكن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه أعلى لكي جاد أشيء الدين لرأي الجنسة تودع أشرف قركش الكف في شيء في ذلك لكن أشرف سمس وسيدنا لما زال صلى الله عليه وسلم سمع كي شاء الله وأنا شيء السنة تودي أشرف الكف في الأشرف سمس.
توكرمك الله وأنا تنبأ تنا دعلاق على تا baya da ka amsa yanzu, inda mai tambaya yake cewa idan mutum ya sanya safa sannan ya sanya takalmi boot akan wanne zai shafar safar ko takalmin
kan safar sa kace take tare da take jikin kafar sa dai ne takalmi a saman abu da sai ke saraka zai cire takalmin zai shafa kan safar sa.
To mai wannan tambaya yake cewa assalamu alaikum, mahaifina yayi aure da mace wacce ke da yaya daga mijinta na baya, shin ya halatta na auri ɗaya daga cikin ƴaƴanta?
Eh, idan babu wani abu na mahramiyya a tsakaninku ya halatta. A kasancewar mahaifinka yana auren ɗaya daga yana auren uwar wacce kake gani ta ga kana su ba hana ka aure ta. Da mutum ne mace ce ta yi aure ta haihu da wani. Ta zo mahaifinka ya aure tana da ƴa. Ba laifi ba ne. Ya aure uwar kai ka aure.
To mai wannan tambaya yake cewa assalamu alaikum, shin akwai bambanci tsakanin hoto da aka zana da hannu da wanda aka dauka da kyamara a hukuncin shari'a?
Akwai bambanci mana, wanda da aka zana da hannu shi aka fi sani da taswir tun a da can ma shi aka sani shi ne wanda dan adam yake yi mu'alija da zai yi ne da zai fito da surar dan adam sannan fuskarsa to da idansa da hancinsa da bakinsa da kunnensa da kumatinsa ya zana shi yana ƙoƙarin kwaikwayon yadda halitta take da wannan bil ijma haramun ne ko dai ta hanyar zane ko ta hanyar sassaka ko ta hanyar ya kwaɓa wani abu ya fitar da wannan sura ta shi abin da yake so ya so na abubuwa masu rai mutum ko makamancin sa. Akwai kuma wannan na sura ta photography wanda ta zo daga baya wanda ita reflecting ne na inuwa da inuwar abinda ake so a dauka ba wai zauna ake ana zana shi ba inuwar su ce take fitowa kamar yadda madibi yake reflecting da mutum ya sai zai a gaban yana reflecting da kamanninsa ba zai shiga shi nan kamar yadda yake a zahiri haka zai fito a cikin taswira ta madubi ila iyaka bambancin kyamara da madubi shi madubi in ka tafiya ta ta fito ba ta tsaya ba shi kuma na kyamara za ta tsaya cak ba ta tafi ba shi ne bambancin su ba dai ba za a ce wannan inuwar wani ne ya zauna ya zana ta ba a inuwar ce ta fito a ciki kamar yadda idan na yi rubutu a cikin takarda da handwriting dina rubutun hannuna mai kyau ko mara kyau idan na ba ka fi kai photostat dole zai bar rubutun nan ba zai ce rubutun ka ba ko rubutun mai photostat sai zai ce rubutun wane ne nan duk da cewa photostat ne haka nan shi ta ma kyamara take inda aka dauka tana nan halittar Allah ce ba za a ce wani ne ya zana ta ba za a ce zanen wane ba ne wani ne ya kwaikwaya a tana nan halitta ta ubangiji subhanahu wa ta'ala akwai bambanci.
To malam wannan yake cewa idan wakilin ango ya karba aure dole ne ya sanar da angon game da sharuɗan da aka ɗora auren akan su?
Sharuɗa, akwai sharuɗan da daban can an san su a aure, ba sababbi ba ne, duk wanda ya auri mace an san cewa cinta da shanta da suturarta da tsuguninta duk suna wuyansa. Wani dama abu ne sananne, ko shi wakili bai je ya faɗa ba, shi wanda ya karɓi wanda wanda ya aura ya san cewa waɗannan abubuwan a kansa suke, saka ba buƙatar sai an je an gaya masa an ce to an sharɗanta kai za ka ce yadda ita ka sha yadda ita kai mata suna ba ta wurin noma. Wannan duk ba ta lokaci ne, tunda daman can auren abinda yake nuna a kenan, duk mutumin da ya auri mace ya san waɗannan abubuwa sharaɗi ne a kansa. Akwai sharaɗan sababbi waɗanda wataƙila iyayen abin da za su dole shi, idan ango ya wakilta wani ya je ya karɓo masa aure, to duk sharaɗin da ya karɓo masa ya hau kansa, da ya je sai suka sharɗanta masa cewa ba za ta zauna ba sai a gidan bene, sai ce bene za ka zai a ce ta, shi wakili ya ce ya karɓa. Wakili daidai yake da shi mijin ya ce ya karɓa, tunda shi wakilto shi, na duk abin da kai ni ne. Ko suka ce da shi a mun ba ka ita aure amma da sharaɗin ba ta cin masara, ba ta cin dawa, ba ta cin kafa, ta ke ci ko ba ta cin abinci sai da nama, saboda haka duk sanda za ka ba ta abinci ka tabbata an sa nama. Ya ce ya ji ya gani ko ba ta sa kaya ita iri kaza, ya ce ya ji ya gani ko za ta ci gaba da karatu ko za ta yi aiki, shi wakili ya ce ya ji ya gani. To wannan ya ji zai ga amma daya ga an goci to ga sharaɗin suka kama na karɓa maka haka shi kenan, ta zama matarsa sharaɗin kuma ya hau kansa. To kaga waɗannan wasu sharuɗa ne waɗanda ba sa daga cikin abin da aka riga aka san ana kawo su a lokacin ɗaurin aure, wataƙila in ma za a yi magana su sai dai kafin ma a yi auren, shi waliyin ita yarinya zai gaya wa wanda zai aure to ko ƴanmu gashi kaga za ka aure ta aka ba ka aura ba, shi kenan. Wannan ana yi tun kafin a zubin ɗaura aure, sai aka zubin ɗaura aure ake yi duk wani abu da sharuɗa sun riga sun gabata. To inda har za a ƙaddara cewa ba su tashi faɗar sharuɗin ba sai a gurin ɗaurin aure, shi kuma wakilin ango ya karɓa masa a haka, to ya ji zuciya ba kuma wajibi ya je gaya masa kai ya shiru ya bar shi sai an fara rigima sannan ya ce ai daman sun faɗa.
To akarmaka Allahu ne, wannan tambaya kuma yake cewa na samu aiki a wani wuri amma na ga suna amfani da layu, yaya zan yi da wannan aiki?
Ban gane me yake nufi suna amfani da layu, inda yake aikin an sassaka layu a wurin ko ko a duk wanda zai yi aikin shi ma sai an bashi wata layu a rike, ba zai gane yana nufin gurin da zai yi aikin akwai wasu layu, to ba ruwansa da layu sai ba shi ya sa su ba kuma ba ce aka yi ɗauka ya sa a jikinsa ba, zai aikin da yake matuƙar zai aikin daman halin ne ba haramun ba ne, in kuma a shi ne aka ce sai ya rataye layin da zai aiki, kaga wannan wani abu ne da ya taɓa addininsa, yana iya karɓa ya san cewa ga abin da dai ya san yake, yana iya cewa ba ya yi saboda abin ya saba ba shi abin da ya yarda da shi.
To wannan yake cewa assalamu alaikum malam, menene hukuncin karɓar bashi ta hanyar easy buy inda ake ƙara kuɗi idan an jinkirta biya?
Eto meye bambancinsa da riba? Duwar ƙari da za a yi wa wanda ya ba da bashi sun riba ko mun tsantsantar ƙari ko da ƙarin cewa kan ya jinkirta biya, dama ita ce a yi riban nasi'a ka ba da bashi ban biya ba a lokaci ka ce za ka ƙara mu, ko ni in bai cewa a ƙara mu lokaci don ƙara wani abu da na zo biya, shi ne haramun ne ƙurani a haramta wannan, kusan ita ce shi ne ribar ƙard wanda duk ayoyin da suke magana a kan riba ba a kansa suke magana ba ribar ƙard, ba ya ba da bashi in an tashi biya a ƙara wani abu ko kuma za a jinkirta wa wanda yake mai bashi ne ko shi zai nemi jinkiri a ƙara masa kuma lokacin da ya zo biya, wannan haramun ne. Amma in wannan yake ne kuma wani abu yake nufi daban to sai bayani don shi easy buy din ba, idan yana nufin bai'ut tafsir a baka abu a sayar baka da abu a kan cewa za ka biya lokaci kaza amma an ƙara kudin akan yadda ake tsayar da shi idan nan take za ka biya to wannan shi ma ba laifi idan tun farko haka ka yi cinikin an sayar maka da abin nan ga farashinsa an kuwa daga ba kafa sai lokaci ka za ka biya to ko da farashin ya wuce na kasuwa da an yi ciniki ɗaya ne to babu laifi.
To wannan nake cewa assalamu alaikum ina yanka dabba ina ba da sadaka amma ina barin mutane su zo su ɗauka da kansu idan na yi yanka nama wani ya ce mun hakan shirka ne shin haka ne?
To me ya alaka da shirka sai dai in kai ka sanya wani kuduri a cikin kin taba naman sai dai su taba da kansu wani kuduri ne a zuciyarka cewa ko haka za ka fi biyan samun biyan bukata in ka taba naman to za ka rasa biyan bukatar ka to ka zo da wani sirkuli kuma wanda ba shi a cikin haka sadaka amma idan kawai ka karkata naman ka ce kowa zai ɗauka ne shirka a ciki sai ina shirka ta shigo wanda ya gane ta yaya shirka za ta shigo sai dai idan akwai wani kuduri da kai kake da shi lokacin da ka kasa naman ka kasa shi wanda ya sa ka kai sadakar ya ce da kai amma da sharaɗin ka kasa naman ka bari ta ba da kansu to an kana yin wani biyayya ne cikin abin da Allah bai zo da shi ba manzo Allah bai zo da shi ba a nan ne shirka za ta shiga shirka ta da'a ga wani a cikin abin da Allah bai farlanta maka ba bai sunnanta maka ba ko kuma alaƙar ta biyan bukata da shi ba.
To akarmaka Allah wannan kuma yake cewa assalamu alaikum menene matsayin tere da ke ɗinka kayan da suke matsa jiki sosai?
To idan na san cewa yarinya da zai sa yarinya ce budurwa ko wata mai yawo a gari da wannan matsattun kaya kuma ya yadda ya ɗinka mata ta zai ta yi wannan abin da yake na sabon Allah to ya yi tarayya ne ta cikin sabon Allah ba ka yana da kamar shi duk sanda ta sa kayan ta shiga cikin jama'a wanda ba muharramanta ba ba mijinta ba ta nuna jikinta da tsawaici ta yana da kamar shi duk inda ta shiga da wannan kayan yana da kamar shi idan ko mata aure ce da ya sun cewa ita da yawo da hijabinta amma wannan za ta yi tsakanin ta da mijinta ne ta da mijinta suka keɓanta za ta sa masa ta ƙara masa wani abu na farin ciki wannan babu laifi so ya danganta da wace ce ta ba shi ɗinkin kuma yadda ya ɗinka a haka don mata ne na zamani za su saka su tafi ko ma matan aure ne amma kuma ba wanda suke kula da hijabinsu ba da tsirarsu za su iya sawa su shiga cikin kasuwa su shiga cikin mazaje suna nuna ginin da Allah ya musu na dirin halittarsu to ne da kamar shi da zai da suke yi.
To akarmaka Allah mai wannan tambaya yake cewa assalamu alaikum na ga jini a jikin wata riga bayan na yi amfani da ita na tsawon lokaci yaya matsayin sallolin da na yi da ita?
Ba komai idan ka riga ka yi sallah ta shi kenan sai ka wanke saboda gaba ko ka canza kaya ko na gaba wannan a bisa kaulin waɗanda suke ganin jini lakan na jinsa ne su ne jumhur ko su daga cikin al'ummar da suke ganin jinin inda mutum ne ga ne ta sa wani al'adamun masu jinin da yake fita daga dabba yadda aka yi ta shi ne na jinsa wannan kaɗan ne daga cikin malamai suke da wannan fa'ani saboda ka ko da ma wanda suke ganin na jisa ne idan na jisa ta taba jikin mutum bai sani ba sai ya yi sallah to ba a cewa sai ya rama sallah da ya baya da wannan na jisa a cikin wanda bai san da ita ba sai dai ya kawar da ita domin sallah ta gaba yana cikin sallah ne ya kula to sai ya kawar da na jisa ko ya canza sutura ya ci gaba da sallah abin da ya riga ya sallata kuma ya yi.
To mai wannan tambaya malam cewa yake assalamu alaikum na karɓi kuɗin wata mata amma ta manta ina haɗuwa da ita amma bata sani ba yaya zan yi na mai mata da kuɗin?
To menene a damuwa nan ta manta ka haɗu da ita ba sai ku zai amma ta wuce akwai kuɗin ki kuwa kaza 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 a kai nan sai ka kaza ta menene damuwa nan tunda daman ba kwata kai ba sa ta kai ba karɓa kai abinta to da ta manta sai ma ka nuna mata cewa Allah ya sa katina akwai kuɗi ko da ka karɓa ko ka za ka amma ga shi ka damu ta da shi ban ga abin damuwa da yau sata kai ba ka so a ce ka tabbata ka sata ba amma kasancewar ka karɓa ta manta yanzu kuma kai ka damu ta da shi ai wani abu ne ma wataƙila zai ƙara maka daraja abinta ta manta amma kai kana tunaka ba ta kuɓuta
To me wannan tambaya malam kuma shi cewa yake ina fama da waswasi musamman a sallah har nakan maimaita sallah sau da dama ina cikin damuwa sosai wani zikirai ko shawara za a bani
sabon shawara da za a baka shine ka waki da waswasin da shi ne yake kawo maka shi idan ya ruda maka addini ya ruda ka duk wani waswasi irin wannan da yake sa mutum ya ta maimaita abu daya waswasi ne daga shi dan waswasi ko mugun makami ne a hannun shi nan yana amfani da shi don ya dagula wa mutum lissafi ya bata masa addininsa ya ma sa masa tsanar addinin tun da in ya zanto kana ta yin abu kana shakka kai tufafi kai tufafi za ka ji ba ka saba in sallah ce kasance an ka yi sallah ba ka za ka ji kamar kai ba za ka sake ka za ka ji kamar ta yi ba ba za ka so a ce lokacin sallah ya yi ba saboda ka za ka faɗa cikin wannan yanayi so shi waswasi mugun makami ne na shaitan wasu wasu lahu ba shi zan tsaye da Allah yake faɗa game da annabi Adam Hawwa da yadda shi ne ya amfani da wannan makami da ya fito da su daga aljanna sau da ka abinda za ka yi shi ne kar ka yadda wannan makami ya maka tasiri shi ne hanya mafi sauƙi kuma mafi tasiri wajen rusa wannan shaidi na shaitan shine kada ka yadda wannan waswasai maka tasiri idan kana sallah yana maka waswasi raka a kaza raka a kaza kawai ka tafi akan abinda ka ji cewa shi ne ka ɗauka wannan waswasin ka yi da shi idan tsarki ne inda maka waswasi shin ka tsarkaka ko baka tsarkaka ba ko ka ɗauka ka tsarkaka wani zai shiga wanka sai ya yi ya fito wataƙila ya sa kayan sama ƙila ma ya yi sallah sai ya ringa kawo masa waswasin cewa a a yi tsakiyar bayan ka ruwa bai samu ba a kiyar kan ruwan ka bai taba ba ka za ka koma man daki ka sake wanka ka za ka yi sallah sannan to duk sanda ya kawo wasu wasi kawai ka banza da shi ka karyata shi in sallah ce ka cigaba da sallar ka in alwala ce ka cigaba da alwalar ka kada ka ƙara fula abin da yake gaya maka na wasu wasi to wannan shine hanya da na samu nasara amma idan har zai dan sa maka wasu wasu kuma ka yi ta ka zo ka yi aiki da wasu wasu to ba na da za ka rabu da shi ba na tare da shi
to akan maka Allahu wannan mai tambaya yake cewa assalamu alaikum wasu idan manya suka mika musu hannu dan yin musafaha sai su ki mika saboda girmamawa shin hakan ya dace
wannan al'ada ce kawai amma hanyar girmamawa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kowa sanin hanyar girmamawa kuma ba mai girman da ya kai shi duk wani mai girma girman sa kasa yake da sama yake sallallahu alaihi wasallam amma annabi sallallahu alaihi wasallam hannu yake da safarsa da karami da babba da karami da mai wadata da mara wadata da mai ilimi da mara ilimi kowa annabi yana miƙa masa hannu suna gaisawa ba wani wanda aka ce annabi ba ya miƙa masa hannu ko kuma a shi ya ji cewa bai kai ya miƙa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaisawa da kuma ya faɗi ma falalar ka kama da ɗan ka gaisa sai sai ku kama hannu ku gaisa za ku rauka sai duka lebu kan ku Allah ka kabe muku su so saboda ka kaga shi abu ne mai falala amma wani mutum ya dauka shi ya fi karfin a kama hannunsa duk da cewa yana jin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ana kama hannunsa shi ya ji ya fi karfin wannan wannan yana nuna shi bai san hakikanin girmamawa ba nan take ba wani ma yana ƙasa da kai ya ya kama hannun ka sauran ka ce ba ka kama a zuciyarsa ta gashi ba har shi ne da kansa ma ya kama ka kama shi ka rike shi ƙaunarsa ce za ta kama a cikin zuciyarsa amma ya ji cewa kamar ƙyanƙyamin zama kake yi kana ganin bai isa ba to wannan aiki ne na masu jijiyi da kai musulunci bai kamata a ce an samu wannan
to akramakallahu me wannan tambaya cewa yake shin ya halatta a aika gaisuwa addu'a ko ta'aziyya ta rubutu a kafafen sada zumunta maimakon magana da baki
da rubutu da magana da baki da baki duk abu ne kawai da wannan rubuta wannan kuma an faɗa da baki wataƙila shi rubutun shi ne hanyar da zai fi isa da sauƙi ko da sauri ko ya je inda ake buƙata wataƙila in bugawa ce wataƙila mutum ne yana cikin wani shugul baka da malo baya da lokacin da zai ɗaga waya ko a kashi take karfin ka masa budde ne Allah yake bukata ne shine addu'a so addu'a ka faɗe ta ba za ka rubuta ba sai ka faɗa da baki sai ka kawo ta a ranka ka furta ta masa da ka rubuta ta ba za ka kuma
to malam wannan tambaya kuma cewa yake idan mutum yayi sujjada sannan ya manta cewa sujjada ta farko ce ko ta biyu me zai yi
to sai ya dauki mafi karanci ne dauka ta farko ce sai kuma interview ne sosai da dabari
akalmakallahu me wannan tambaya kuma yake cewa idan mutum ya kama matarsa tana hira da wani namiji a waya wani mataki ya kamata ya dauka
kasancewar yana magana tana hira da wani a waya wato wani nan yadda mai tambaya take nunawa ba mahaifinta ba yayanta ba wani wanda yake maharrabinta ba wanda za a ce hirar da take da shi ba wani abu ne ba kuma wani wanda wata wani abu ya shiga tsakaninsu na mu'amala ya sai wani abu a wajenta ko ta sai wani abu a wajensa daga baya ya ga ko ta ga cewa wannan abin da ya saya ba daidai ba ta buga ba ta gaya masa cewa abin nan bai cika ba ko yana da illa a wani hira ce yadda tambaya take mai hira ce ko ta nishaɗi ta faɗa ta yi dariya ya yi dariya ba halatta mace ta yi wannan da wani wanda yake ba mijinta ba ba muharraminta ba saboda kawai wani abu ya haɗa su ko da can sun yi makaranta tare ilimin ɗinsa ne ko ba abokin aikinta ne suna aiki tare a makaranta kusan koyarwa tare ko a ma'aikata ko asibiti tana da lambar sa kuma tana hira ko wani tsohon saurayinta ne da ya so ta da aure daga baya bai yiwu ba amma tana da lambar sa yana da nata suna buga tana hira ba mu shakka wannan ba wani miji wanda ya san abin da yake zai yi kuma hanya ce da shi dan ya yi a ribatatta ya zo ya haifar da wani abin kuma da zai zama abin nadama da kunya a cikin ta rayuwa wala ka ba halatta idan mutum ya samu matarsa da irin wannan ya mata faɗa wata nasiha ita kunnanta ya nuna mata abinda ta yi ba daidai ba ne ta ci gaba kuma mataki na gaba matakin ya gaya wa na gaba da ita har dai a kai sanda za a samu su kuma
to wannan mai tambaya yake cewa assalamu alaikum direba ne hatsari mutane suka mutu shi amma bai mutu ba shin zai yi kafara idan zai yi yaya zai yi
har shi ne sanadiyar hatsarin ko yana da kuskure a cikin yin hatsarin zai yi kafara za ka ko mutum nawa ne suka mutu a cikin mota haka zai yi ta yi in yayi na wannan ya gama ya ɗan huta ya sake yin na wani har iya lokacin da zai ga ya gama ya da tsohon rai da zai gama
to mi wannan tambaya malam yake cewa ina son ɗaukar yara aiki a gidana wani haƙƙin musulunci ya tanadar musu kuma wace yarjejeniya ya kamata a yi
haƙƙin wanda yake aiki a ƙarƙashin ka na farko dai ka sa shi abin da zai iya yi ka ɗora masa abin da ya ƙarfi ganin yana da buƙatar taimakon ka da kuma ka ɗora masa aikin da ya ƙarfi sa ka sa shi abin da babu tausayi a ciki yana da yawanci wasu suna da wannan ɗabi'ar mai rauni ya zo ƙarƙashin su yana neman abin da zai ci ya samu aiki sun dinga loda masa aikin da za ka ba tausayi ba tausayi ganin cewa shi buƙatarsa ta sa shi dole ya zauna ya aiki amma kuma za a tausaya masa ba ɗora masa abin da zai iya sannan kuma ya biya shi haƙƙinsa lokacin da ya gama aikinsa tabbata cewa ya ɗauki haƙƙinsa ya ba shi ba tare da ya yi ta ja masa mita ba ko ya ta ja masa abin da rai ko ya ta ja masa abin da lokaci maimakon ya ba shi a sun sa lokacin da ya kamata ya riga ya hana shi sannan kuma ya zanto yana mu'amala da shi mu'amala ta mutum da mutum ba ya riga mu'amala ta mutum da wani karinsa ko dabbarsa ba ya yare shi ya gaya masa magana da bata dace ba daga gaya masa magana mai ciwo wani za a ga cewa duk dan wani abin da aka ya dan yi na kuskure ya tashi magana zai zage shi zage iyayensa kuma ya tsaga hannu ce zai dake shi ya zama to bai masa yin wani mu'amala wani ita ce mu'amalar da ya kamata ko abubuwan da ya kamata mutum ya yi la'akari da su ba su da yake ma mu'amala da wani wanda yake kasar shi da ba shi aiki yake masa ya daidai ne kuma da fatan shi ke daidai ne shi ne yaushe zan maka aiki zuwa lokaci kaza wani irin aiki zan maka kai kuma me za ka biya shi ne daidai ne aikin da za ka yi mun shi ne za ka yi kamar wanke mun mota yar uwa mun ke mota kullum sau ɗaya da safe ko da safe da yamma in zan fita bayan na dawo yadda dai kuka yi yarjejeniyar da shi sannan za ka riƙa zuwa lokaci kaza zuwa lokaci kaza sannan ni kuma duk wata zan ba ka kaza ko duk sati biyu ko duk sati ɗaya wannan ita ce yarjejeniya to kuma wannan kai da wanda za ka ɗauka aiki ko da za ku yi tufaki a kan yarjejeniyar za ta da wata shiga guda ɗaya da ta ciki ta yarjejeniya dole a gina ta kamar na shigar kai da wanda za ka sa aiki ko za ku zauna ku tuntunta shigar yarjejeniyar ku
to akar maka Allahu mai wannan tambaya yake cewa assalamu alaikum idan mutum ya rasa jam'i sai ya salla da mutum daya daga baya sai ga wata jama'a da yawa zai iya mai da sallar tasa nafila ya bi su
inda kar ga kai farilla to tana na farillar ta sai dai in ka sake bin jama'a ta bi ta zama maka nafila amma ba wai waccan kai kansilin ta daga farilla ta kuma nafila ba ba a yi wannan in kai farilla kai farilla kenan ko kai kadai kai farilla sai ka zo kuma ka samu ana sallar jami'i to za ka ce ka yi kansilin ɗin mutum farilla ta tafi a farilla ta ba ta dawo ka soke ka mai da ita nafila ba sai dai ita yadda za ka yi ta bi ta kasance nafila
to mai wannan tambaya yake cewa assalamu alaikum shin ya halatta musulmi ya saka hoton Christmas a shafin sa na sada zumunta
shi ba kirista ne ba in shi kirista ne zai ya sa yana musulmi ya haɗa shi kuma da Christmas
to mai wannan tambaya yake cewa liman yana da kurakurai a karatun Fatiha an gyara masa amma ya ki gyarawa menene shawara ga mamu
idan kurakurai ne wanda suke canza ma'ana kurakurai ne manya masu canza ma'anar karatun da yake to wannan za a halatta a ci gaba da bunsa sallah ba a halatta a zuci an amtu alaikum misali an amtu alaikum a ga ya canza ma'anar abin nan to duk wani kuskure wanda yake canza ma'ana to sallah in aka yi da shi ba ta yi ba amma a karatun fatiha wanda rukuni ne a cikin sallah to in ya ki gyarawa suna da iko su ma musu canza shi su kawo wani ciki da ba su da iko su su zama sallah
to malam mai wannan tambaya yake cewa assalamu alaikum wasu mutane suna ɗaukar kayan da ake bayarwa a jirgin sama kamar bargo da sauransu bayan sauka menene hukuncin haka
idan su masu jirgin daman sun bayar ne da niyyar cewa wanda yake so ya dauka ya wuce da kansa shikenan kayansu ne kuma sun bar wa mai fasinja in kuma a'a a ka'idar su sun baka ne kai amfani da shi a nan ka bar musu kayansu amma da ka tashi sai ta tsinke shi ka fita da shi to ka tsira kayan da ba na ka
to mai wannan tambaya yake cewa assalamu alaikum shin akwai zakka akan waken suya da wake da gyada
waken suya akwai zakka waken suya akwai zakka wake ma akwai zakka
gyada
dukkan su abinci ne kuma ana iya ajiye su sau haka da za a yi musu zakka sun kai da sami yadda ɗaya bisa goma daga abin da aka noma shi in noman damana ne noman rani ne ɗaya bisa shi amma ita gyada gyada yana mafi inganci ba a mata zakka daidai in kasuwanci mutum yake yi ta hanyar noma ta yi zaman tozon har ta zakkar ra'uro da tijara kasuwanci na kayan kasuwanci ba wai kasuwanci na abin da ba zakka ta kayan amfanin gona ba so ita gyada ba a mata zakka ba abinci ba ce da ake dogara a kansa za a iya dogara a kansa ba kuma abu ne mai ajiyuwa ba
to mai wannan tambayar malam cewa yake assalamu alaikum mahaifina ya bani layu da rubutun alkur'ani in saka a shago shin ya dace ne amfani da su
ya kamata a guje ma irin wannan ba ka san menene a cikin layu amma ka san me a cikin layu ita laya a inda ka zo ka riga ta a cikin wani abu naka to hankalinka duk zai tafi a kanta in nasara ka samu ita za ka ganin cewa dalilin ta ka samu nasara in wani abu ne ka samu da tuzuru za ka rinka ganin cewa ko dan babu ita ita ya sa abin ya same ka zaka ta'allaka zuciyarka ne ga wannan abu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ta'allaka shay'an ukila ilayhi ukila ilayhi wanda duk zai ta'allaka da wani abu to sai ya kyale shi da wannan abu Allah sai ya rabu da shi wannan abu ne zai masa abin da yake tunanin zai masa wala ka in an mahaifinka ya baka sai ka san dabarar da zaka yi
to malam da fatan Allah ya saka da alkhairi su kallon mu da sauraron mu duka dukanin mu ka kawo karshen shirin na fatoyar rahama na wannan lokaci sai dai za ku yayi ko mana da sakonnin tambayoyinku ta kan hanyoyin da ake aiko da sakon wato hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp kan lambar waya 0703 460 0455 ko kuma ta kan addressing email na fatoyarrahma@yahoo.com da shafin fatoyarrahma da ke kan shafinmu na sada zumunta na Facebook a madadin shehu malamin namu Farfesa Sheikh Muhammad Sani Umar Rijal Lemo OOM babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da ke Kano wanda kuma yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin ne Mubarak Hamza Adam da na kasance tare da ku nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh